da ta daidai da 11 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 16 ga watan January shekara ta 2011 wannan shine kasar na 32 daga cikin jeren karatuttukan littafin al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra wallafa Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya gafarta mishi idan ba a manta ba dama dai shi wannan littafi kamar yadda Ibn Taymiyyah ya faɗi tun a farkon shi cewa tambaya ce aka rubuto mishi ana buƙatar ya sharhin ayoyi da suka zo a cikin Al-Qur'ani da ingantattun hadisai da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da siffofin Allah da kuma sunayen shi kuma waɗannan ainihin ayoyi da zai yi sharhin su yana mai ɗibo maganganu daga cikin maganganun malaman musulunci to daɗin gushi akan haka sai Ibn Taymiyyah shi ko yace zai yi sharhin waɗannan ayoyi kamar yadda kuma zai yi sharhin waɗannan siffofi da sunaye na Allah da ayoyin ma'ana zai cuɗanyi matsalolin da junansu ayoyin da suka zo a cikin Al-Qur'ani suna bayani game da wasu siffofi zai tsaya zai sharhin waɗannan ayoyi sannan wasu sunaye na Allah maɗaukakin sarki waɗanda sun zo a cikin hadisai waɗanda babu su a cikin Al-Qur'ani kamar Al-Muhsin suna ne na Allah bai zo a cikin Al-Qur'ani ba muqabilin shi ko wanda ya kusa da ma'anar shi da yazo a cikin Al-Qur'ani shine al-barru sun kusa ma'ana daya amma ma'anar su ba daya bace hakikatan keke da keke don wannan na cewa inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwa al-barru ar-rahim abinda al-barru take nufi ko yake nufi daga cikin sunayen Allah shine Allah mai kyakkyawan sakamako mai bayar da alheri mai kyautatawa ga waɗanda suka kyautata mishi al-muhsin shi kuma suna ne na Allah da ke siffanta Allah da jimillar kyautatawa ga kowa da mai kyautata mai da mai munana mai don haka Allah al-muhsin ne kuma Allah al-barru ne to yanzu ayoyin da suka zo suna dauke da bayani dangane da siffofin Allah madaukakin sarki kaga Ibn Taymiyyah zai sharhin su sannan sunayen da sun zo a cikin ainihin hadisai waɗanda ba su zo a cikin Al-Qur'ani ba duk zai sharhin su dan haka zai hada matsalolin ya sharhi sannan kuma sai yace zai ɗibo daga mabambantan malamai da duk ainihin wato bangarorin da suka fito a cikin musulunci muna kan maganganun da ya ɗibo daga ainihin wani babban malami mai suna al-imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Khafif daga cikin littafin shi mai suna i'tiqadut tauhidi bi isbatil asma'i was sifati shine a yau sai ya ce kuma zakara Abu Abdullah khuruj an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hum yatanaza'una fil qadar sannan sai shi baban Abdullahi ya ambaci wani lokaci da manzon Allah ya fito ya samu sahabbai suna jayayya game da kaddara wa ghadabahu kuma da irin fushin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato nuna a lokacin da ya ga wannan jayayyar ina son ku gane ya fito ya same su wannan ya ce kaza game da kaddara Allah wannan ya ce kaza sai maganganunsu suna karo da juna wannan ya dauko aya kaza yace to ayin ka ce kaza to ai auri kaza Allah kaza yace kai kuma in ka ce kaza to ai Allah kuma auri kaza ma'ana suna daukar alqur'ani suna mudaraba suna dukar ra'ayoyin juna da ayoyin alqur'ani to sai annabi ya bayyana fushin shi to wannan malami ya kawo wannan hadisi shine sai a kasa shi professor Tuwajire yace wal hadithu bi tamamihi an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi yadda riwayar hadisin take da cikakkiyar riwaya ya zo daga Amr ne dan Shu'aib shi ko daga mahaifin shi shi daga kakan shi warware wannan kabiyar a cikin ilimin hadisi ta samu sabani yanzu Amr dan Shu'aib an abihi daga baban shi Shu'aib to an jaddihi daga ainihin kakan shi kakan wa idan ka ce kakan Amru to wane ne kakan Amr shine Muhammad, shi kuma waye baban shi, shine Abdullahi dan Amr dan ainihin As sahabi. To me ake nufi da wannan isnadi? Sai sabani ya faru a tsakanin ainihin wato malamai na hadisi da malaman jarh wa ta'dil. Daga nan ne matsala ta taso, wadda ita wannan matsala ta hukunta ko dai wannan isnadi ya zama sahihi in ya tabbata muttasili, ko kuma ya zama mursali munqati dan haka da'ifi. Haka sai ku duba ga yadda bayanin yake. Amr ibn Shu'aib shi ku yace an jaddihi. To yanzu dai Amr shine mai riwaya, Shu'aib shine baban shi, shi kuma Shu'aib nan aka ce an abihi daga nashi uban. To wane ne uban shi? Shine Muhammad. An jaddihi shi kuma Muhammad nashi uban shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As sahabi. To bari ku ji, ina son ne mu gano matsalar tukuna. Matsalar ita ce Amr da yake daga mahaifin shi, yanzu kun ga an san mahaifin shi ko shine Shu'aib. Yanzu shi Shu'aib ne yake an abihi Muhammad, Muhammad kuma kenan an jaddihi, ko kuwa Shu'aib ne yake cewa an abihi kuma an jaddihi, wato jaddin kakan nawaye? Da haka ku tsaya ku fahimta, idan kakan Amr ne, waye kakan Amr? Muhammad. To idan Muhammad din shine kakan, to hadisin ya zama mursali, domin kenan yanzu kakan shi ba sahabi bane Muhammad, shine yace manzon Allah ya ce tabi'i kenan. To hadisin ya zama mursali. Kun ji dalilin da yasa wasu malamai suke cewa riwayar Amr riwaya ce da'ifiya? Saboda ne? Saboda sun fassara an abihi an jaddihi, jaddin suna nufin wai jaddu Amr. Jaddu Amr shine Muhammad, wato Amr ya ruwaito daga kakan shi, a'a kakan baban shi Shu'aib, baban shi Muhammad, Muhammad baban shi Abdullahi. To yana nufin kenan yanzu dan mu karara kun ga yadda isnadin yake, an Amr an Shu'aib, Shu'aib kuma amman an Abdullahi. Ai gaba ɗaya babu Muhammad a cikin riwaya, abinda ya kawo matsala ke nan. Amr ya karɓo daga baban shi, baban shi kuma ya karɓo daga kakan shi, shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As, shi kuma sahabi ne. Don haka a nan a cikin riwaya babu ambaton wannan ma gaba ɗaya Muhammad. To waɗanda suka ambaci cewa abinda ake nufi da jadduhu jaddu Amr shine Muhammad, amma a jaddu dan suna son ku fahimci abin karare ki a Larabci. Amr ibn Shu'aib an abihi, daga baban shi Shu'aib kenan. To shi kuma wannan Shu'aib an jaddihi, daga kakan shi jaddu Shu'aib. To waye jaddu Shu'aib? Shine Abdullahi. A ƙarƙashin haka wannan riwayar muttasila ce, ba ainihin munqati'a ba ce, ba insali ba ne. Amma waɗanda suka ce an Amr ibn Shu'aib an abihi Shu'aib an jaddihi Muhammad qala rasulullahi, to Muhammad in yace qala rasulullahi tabi'i ne, ya zama riwayar ta zama mursala. To shine aka samu malamai muhaddithin suka tsaya suka tantance matsala. In ku karanta sharhohin da Ahmad Shakir yayi akan sunan Tirmidhi, ya tsaya fitar da matsalar tsaf haka sharhin da ya a cikin ainihin wato Al-Ba'isul Hafiz ya fitar da matsalar tsab. Jama'a kun fahimci wannan? A ƙarƙashin haka riwayar Amr riwaya ce ingantacciya, amma ɓangaren ingantacciya hasana malamai suna ce mata riwaya ce hasan. Haka Bahaz ibn Hakim an abihi an jaddihi ita ma riwaya ce muttasila hasana. Ko kun fahimta jama'a? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mana tana iya yiwa, ai da yakan yi riwaya a wurin mahaifin shi kuma yakan yi riwaya a wurin kakan shi. Yanzu tambayar ita ce, ya tabbata Shu'aibu ya haɗu da kakan shi Abdullahi ɗan Amr? Ya tabbata. Shi kenan? To tunda ya tabbata, kuma shi Shu'aibu mutumin kirki ne, ba a zargin shi da tadlisanci, kuma yake ya karɓo a wurin kakan nashi, shi kenan ya tabbata. Ba tsallakewa ba ne, a'a, mahaifin nashi tayu ba malami ba ne kuma. Ya zama kakan shi malami ne, shi kuma ya taso ɗalibin ilimi ne, da haka sai je wurin kakan. Kuma tayu mahaifin malami ne, tare da haka bai hana kuma ya karɓi riwaya a wurin kakan shi. Don haka riwaya ce tabbatacciya. To Amr ya karɓo daga mahaifin shi Shu'aib. Shu'aib kuma an abihi ko? Shu'aib ya karɓo daga nashi mahaifin. Waye nashi mahaifin? Muhammad, Muhammad. Ai, Amr ibn Shu'aib ko an abihi daga mahaifin shi Shu'aib. An jaddihi shi kuma Shu'aib haka ne? Daga jaddin shi, daga kakan shi Abdullahi ɗan Amr. Kala kakan nashi Abdullahi ɗan Amr ya ce, kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala ashabihi, manzon Allah ya fito ya samu sahabban shi, wahum yahtasimuna fil qadr, suna ainihin wato jayayya game da qaddara. Faka annama yufqa'u fi wajhihi habbur ruman, kama ana ciccizge kwayar ruman daga fuskar shi. Mana kaman mutum ne a ce danya kuke cewa ko dinya? Danya, dan dinya kuma wani tsuntsu ne. Ko kun fahimta? Danya ita ce wani kuraje ne ɓulu-ɓulu da ke fitowa ɗan adam a fuska. To yanzu a ce sai a samu wannan ainihin wato irin kuraje, sai a rinka ciccizge maka su da wani ƙarfe haka. Ya kake ga za a ga fuskarka? Za ganta cikin damuwa. To haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama damuwa ta bayyana a fuskar shi. Daya kenan. Na biyu, misalin da zaka fahimci wannan in baka san roman ba shine kamar ka tsaga gwaiba guda daya, ka tsaga ta biyu, sai ka sa wuka kana ciccizgo kwayoyinta, shine misali. To haka kwatankwacin haka roman yake. An fahimta jama'a? Min al-ghadab, na ɓacin rai. Ashe manzo Allah yana nuna musu damuwa ko? To damuwar da manzo Allah yake nuna musu ko ɓacin rai ba ta cin mutunci ba ce, ta mecece? Ta karantarwa ce. Yana son ya nuna kuskuren da suka samu kansu. Makala sai ya ce, bi haza umirtu, wannan shi ne abin da aka umarce ku? Wa li haza khuliqtum, dan haka aka halice ku? Tadribuna al-Qur'ana ba'dahu bi ba'din, kuna ɗaukar Qur'ani kuna makar junan shi da juna? Kai ka ce to aya kaza ai ta ce kaza, wani ce to ai kuma aya kaza ta ce kaza, yanzu ayoyin sun daki junansu kenan, abin da aka umarce ku kenan, dan haka aka halice ku? Bi hadha halakatil umam min qablikum, manzo Allah yace da wannan ne aka halaka al'ummomin da suka zo kafin ku. Jama'a kun fahimta? Sai ku duba baya ga alama nan yayi ta cewa akwai ƙarashin magana. Yace rawahu ibn majah, al-imam ibn majah shi ne ainihin wato ya ruwaito wannan hadisi, ga lambobi nan da Shafi, Ahmad ma haka, Al-Lalaka'i shi ma haka, a cikin ainihin sharhu usuli i'tiqadi ahli sunna, sai ce Abdurrazzaq ya ruwaito a cikin ainihin musannaf din shi kwatankwacin irin wannan riwaya, sai dai an dan samu lafuzan sun dan sha bamban. Baghawi ma haka a cikin sharhu sunna, Busiri ma haka a cikin littafin Misbahu Zujaja, yace kuma Busiri yace wannan isnadi ingantacce ne, mazajen shi amintattu ne. Imamu Ahmad ma ya ruwaito wannan ainihin wato a cikin littafin shi Musnad ta wannan fuskar, bi ziyadatin fi akhirih, amma an samu ƙari. Sai ce kaza rawahu al-Harith ibn Muhammad ابن أبي أسامة في مسنده كما أوردته في زوائد المساند العشرة نافت أنغاني يكاوني أينين واتو مغنغنين دا يتيبو دقا وا كوكو فهمت دنن ينا مغانا أكان زوائد المساند العشرة وايكي وانا مغانا بوسيري كدوبين ديشي وقال البوسيري في مصباح الزجاجة بوسيري يفتي أتكلتا في مصباح الزجاجة أنغاني مصباح الزجاجة ننغاشنا لتافي نيقول أما قول ديشي
wala mun taka kuma sai wannan namu nazari ya taka buga littafin a mujalladi wannan rin ko sai cikin da kallon muka aje anan ne isbahu zujaja da dai ne ran nan mun fito da shi nan an gani insha Allah
atara sunan ina jin wani abu مصباح الزجاجة معنى الزوائد نينا ابن ماجه حديثاً دا ابن ماجه يكي دا سوكالي أكن وطنن اللي تتفايق دا بيار بخاري مسلم أبو دودا نسائي ترمذي ومالاً بوسيري ونبو بمال من حديثيني يكي أتكي اللتاف الناشي سيكي هذا إسناد صحيح الرجال هو ثقات متعنا نذكره ويتو حديثاً أمن تتوني أم فهمت يا جماعة رواه الإمام أحمد إمام أحمد ما يرويت وش في مسنده أتكي مسند إنش من هذا الوجه تونا مفسكت دك جنشي دونا اللفظ دك جيشي سيدي بزيادة في آخره أقول كالي أقل شنشي سيدي وكذا رواه الحارث بن محمد ابن أبي أسامة حكنا الحارث ما ابن محمد ابن أبي أسامة في مسند يأتكل لتافين شنا مسند سيشيبو سيريا تي كما أوردته كما يدي كما ناكاو ونن أين يواتو شي حديث دا ونن لفظ في زوائد المسانيد العشرة أتكل لتافين زوائد المسانيد العشرة شما أن لتافين منادة شواتو لتفني إلو ودنا ما سوانا لتحيث الأندب يا إبن هذا سواني ولن يتصرفي
هذا زوائد المعنى ابن ماجه هذا شاشي زوائد المسانيد العشرة شاشي نكو وانا ثمانية سانا بوسيري كل يوم
هم قانش قاشي kunga asalin wato ina son ne ku ringa fahimtar maganganun malamai suna yin su a cikin wannan littafin ne ya faɗi cewa wannan ainihin wato hadisin isnadin shi ingantacce ne mazajen amintattu ne yace Imam Ahmad ma ya ruwaito shi kaza 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 sai yace kamar yadda kuma ya kawo shi a cikin wannan littafin mai suna Ithaful Khiyara Al Mahara bi Zawaid Al Masanid Al Ashara to waɗannan littafan in baka natsu ba littafai ne kusan guda hudu ko biyar kusan sunan su ya soye daya amma na bar wannan darasin ne ban taba tsawaita muku shi ba saboda munasaba ran nan kun ji za ta kama a cikin karatun tadwini sunna za a tantance kaga wannan zawaid na ibnu maja kaga wannan ithaful khiyara al mahara bi zawaid al masanid al ashara to sai ka zo ka sake ganin kuma wani na ibnu qayyim ana ya ibnu hajar المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية في كانت كما تساعد كرينجا ولكما كابا قاشي غاية المقصد في زوائد المسند والكتاب الندبة في كساعد كرينجا ولكما قاشي مجمع البحريني في زوائد المعجمين ودنا التفن دمالا نتين ييسو إمبا ونمبا نا ابن حجر ونا ابن حجر ذا أكا تاش بغا شاء ونم بغو سي أكا بغا حد إتحاف الخيرة المهارات ونم كما سي أكا حدا سي أكا بغا تينا سمت تينا قفا غا na busiri ga kuma na ibnu hajar al-asa dan haka kenan muna da nuska biyu a makarantar wannan yana tare da na Ibn Hajar, wancan kuma Mujarrad. To shi yasa an kana son ka shiga harkar nan ta hadisi, in baka natsu ba to sai kwakwalwarka ta rinka bugawa, sai ka ga wannan littafin a kasuwa sai ka ce ai kana da wannan ma, ashe ba shi bane, wani ne daban wannan, littafai ne mabambanta. Ko kun fahimta? Sannan sai kuma ka ga ga Ibn Hajar yana da wani littafi, zaro mana ɗaya gashi nan bakin nan, wannan littafin shi kuma ba irin waɗannan bane, shi kuma mai sihirasa ce, kwatankwacin littafin ainihin wato Al-Hafiz al-Mizzi, kaga shi kuma Ithaful Mahara, kaga sunan sun kusa ɗaya wajen fara Ithaful Mahara, amma bil fawaid al-mubtakara min atraf al-ashara, shi kuma wannan atraf ne, ma'ana hadisi ne ka dan san farko ne sai ce maka gashi kaza kaza, sai ka maka kamar yadda Mukhtar al-Ahadith an-Nabawi yake ko Jami'u Saghir, to fa'idar shi sai ce maka wana da wana da wana da wana suka fitar da shi, yana fada maka shafuffuka da sauransu, gashi nan kusan mujalladi 20 ne, wajen mujallad 19 ne. To duk waɗannan tafan ba ɗaya bane, kowanne daban-daban ne, kuma kowanne da amfani shi, kuma dole ne a samu wasu jama'a su kware su san su. Yau bai yiwa dukkan ku zama ahlus sunna ƴan kasuwa, bai yiwa ku zama dukkan ku ahlus sunna ƴan siyasa, dole ne a samu wasu da za su khassasu akan haka, dan in ba ku ba waɗannan tafan ba ruwan ƴan bid'a da su. Haka ashabul ahwa'i, waɗanda kawai sun yi karatu ne dan me dan a nada su limamai ko dan su samu zakka, duk ba ruwan su da su, in ga ka za su ci wannan ɓata lokaci ne. Amma abin da zaka ce ɓata lokacin waye, waɗannan malaman ne suka ɓata lokacin suka rubuta, ko kai ne da zaka karanta ɓata lokacin? Ko kun fahimta jama'a? Yawwa, wanda da yace wannan ɓata lokaci ne, ka fara tambayar shi yanzu ɗanka da ka tura shi ya je karanta pharmacy ko medicine a ABU, ɓata lokaci ne? Domin hujjar da zaka kawo maka sai ce maka waɗannan littattafai, risala da sauransu sun ishe mu, sai ka ce mishi to likitocin da muke da su yanzu ai sun ishe mu, dan me ka tura ɗanka? Ko ba da likitocin ba? Kuma duk ba sun rubuta littattafai waɗanda ke bayani akan ciwon kai da ciwon asma da zazzabin ciwon sauro da duk wani abu ba? Kaga sai a ce ba a bukata. Dan haka dole ne abinda mu muke kira gare shi a tsaya a fahimce mu, muna cewa ne dole ne a samu wasu waɗanda za su zama specialist akan harkar malanta. Ba zai yiwu duka ba, wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa, bai yiwa duka a tafi a zama sojoji. To amma kuma dan menene za a aibanta wasu waɗanda za su zauna suna karantar da na musamman ɗin? Dan me za a aibanta cewa dan me za a ware wani aji, dan me ba za a bari ba, ba musulunci ba ne, ko amma ya zo ya koya mana, kowa ya zo ya koya, gaskiya ne. Amma yanzu wannan darasin da ake yi, idan da darasi ne da za a ce za a zauna ana koyar da abubuwan ɗaiɗai da ɗaiɗai, kai yanzu daga fara warware matsalar amurin nan wani sai ya jefa, to shi fa an yi dawa. To kuma wani in ba a warware mishi wannan ba, shi kuma yana nan cikin matsala. Ashe kenan akwai buƙatuwar a rinka ware wasu da wasu ilmomi ana karantar da su. Don haka ku tsaya ku fahimci wannan, domin wannan abun fa yayi ƙaranci ne musamman a ƙasar nan tamu, shine khassasa ɗaliban ilimi waɗanda waɗannan littattafai za su iya sarrafa su. Shi yasa fa abin yake zama ghairu ma'qul, sai a ce yanzu waɗannan littattafan mutum ɗaya ya iya karanta su? Ya za a yi haka? Kai ka taɓa jin haka a duniya? Saboda mai an ƙi a samar da yanayi wanda zai samar da malamai waɗanda za su iya wannan ɗin. Amma waɗannan ka tafi library na jami'ar Bayero da ke Kano, old campus, za ga an sa ba, an sa takarda, an sa kwali, an rubuta sunan Malam Abubakar Gumi cewa ya karanta littafan da ke library kap. Shekara nawa kenan? Shekara 10 ne ko shekara 15 ko shekara 30? Fiye da shekara nawa ya karance su? To shi kenan ghairu ma'qul. Dole ne a samar da wasu waɗanda za su iya abu. Sanda kake karatun business administration ko kake karatun accounting, wani yana ganin calculation na accounting yana da matsala ko? Haka ne. Amma kuma sai ya je yana karatun physics, kuma calculation na physics ba yi da wuya gare shi. Ashe dole ne an samu wasu suna specialization, me yasa mu addinin musulunci kawai sai zama fauda? Malami ya tara ku ran Alhamis ko ran Juma'a, ya nemi ku tafsiri, wanda haka ne yake sa rai wai in ya mutu za a samu wani da zai gaje shi, a dole sai ya ware wasu da zai karantar da su tafsiri, ba yayi musu tafsiri ba. Yaya ake tafsiri, ilimin tafsiri? Amma yanzu da mujarrabin naf ta shekara 15 tana aikin naf, randa likita ya mutu sai ya ce to naf yau ke ce likita, tana nan naf har abada. The experience din basirarta ba za a ce ta zama medical doctor ba, balle a ce ta zama consultant, saboda dadewa tana yi. Saboda haka ka shekara 40 kana sauraron tafsiri a wurin malami, wannan bai baka damar ka zama mufassir ba sai ka je ka koyi ilimin tafsiri. Ko kun fahimta jama'a? Dan ka shekara 40 kana gadi, bai mai da kai security officer ba, ba za a kira ka major ba. Duk wannan yana daga cikin barna da ta faru a cikin harkar ne, a harkar ilimi. Saka ji mutum yana gyaran radio ana ce mishi engineer. Ka ji cikuma yana siyar da magani a chemist ana ce mishi doctor. Ya gama JSS3 ne ya gudu, aka zo aka bude mishi chemist a Angoku shi kenan, ka ji ana doctor cikuma. Shi kuma har yana barazana yana sa rana, kai ka tafi ba zan ganka ba, don shi doctor ne. Wannan barna ce wallahi a cikin fagen ilimi, sai an dawo an tsaida komai a bisa tsari. Don haka waɗannan littattafai jama'a kar ku taɓa firgita game da su, dole ne yanzu ne aka zauna za a yi karatun da za a karantar da kai ilimin da za ka iya istifada daga gare su. Kuma ba lallai ne kowa gaba ɗaya iya a lokaci guda ba, a cikin makarantar nan muna da ɗalibai 500, idan muka samu mutane 5 suka kware akan waɗannan abubuwan su kuma za su ci gaba da karantar da wasu, to a hankali ana nan ana tafiya sai a kai. Amma kawai ku je kuna ɓata tunanin mutane ya za a ɗibo littattafan da sun wuce ilimin mutane a sa musu, gaskiya ne in an ɗibo abin da ya wuce ilimin mutane an sa musu bai dace ba. To amma kuma in an ware wasu an ce a koyar da su, sai kuma kada ka ce dan me kuma za a ware wasu a ce ba musulunci bane a bar a koya wa kowa mana, ka ji tufka da warwara. Ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Dan haka kun ji malamin yace wasahaha Ahmad Shakir isnadahu. Ahmad Shakir ma inganta isnadin wannan hadisi. Anzur ta'liqahu 'ala al-musnad. Yace ka duba ta'liqin Ahmad Shakir akan musnad. Musnad da muke da shi ko a makarantar nan na Imam Ahmad jama'a, muna da wajen taba'a nau'i uku ne. Akwai taba'a ga tan nan ne mujalladi 52. Tasu ainihin Arnaut tana da takhriji da gurgurda yadda suka yi mata. Sannan akwai taba'a ta Ahmad Shakir ga ta nan mai kwankwasan fata, ga ta nan guda 11 ce juz'i ko 17 ga su. Wannan ita ce yake mana ishara zuwa gare ta, Ahmad Shakir ya fara ya rasu. Sannan akwai taba'a mujarrada ga ta nan mujalladi guda ce rak, ita ma musnad na Imam Ahmad ne. To a cikin wannan wanda muke ishara mai kwankwasan fatan nan Ahmad Shakir ya inganta wannan a cikin mujallar na 10 na 153, raqam lamba ta 6668. Wa aidan har wa yau kuma dai Hassan al-Albani isnadahu, Albani ya kyautata isnadin wannan hadisi. Unzur hashiyatul mishka, ka duba ainihin hashiya ta mishkatul masabih ta Tabrizi. Albani ya yi wannan ainihin aiki a mujalladi na 1 shafi na 36. Wannan littafin tahqiqi biyu Albani ya yi, akwai tahqiqin farko da ya cikin gaggawa, akwai tahqiqi na biyu. Shi da kanshi in yazo yana hujja sai ce a duba at-tahqiqa tsani, yana faɗin wannan ne a lokacin da yawanci suna da wancan tsohon bugun, amma yanzu galibi ba ma a samun tsohon bugun. Amma wallahi alhamdulillah a makarantar nan muna da bugun biyu, da na ɗaya din da na biyu din. Wa hassanahu Shu'aib al-Arnaut, yace Shu'aib al-Arnaut ya ainihin hassana ya kyautata wannan hadisi shi ma har wa yau. Fi ta'liqihi ala sharhi sunna, a cikin ta'liqin shi da yau sharhu sunna da mujallad 16 mujallad na 1 shafi na 260. Wal hadithu lahu shawahid ukhra, yace wannan hadisin yana da wasu lafuzan ko riwayoyin da za su yi shaida shi. Minha ma rawahu Tirmidhi, daga ciki akwai hadisin da Tirmidhi ya ruwaito gashi nan ya kawo wuraren da lambobin da za a samu da kuma isharar da Tirmidhi yayi. Yace wa rawahu aidan an Abi Huraira ibn Hibban. Ibn Hibban ma ya ruwaito shi har wayo daga Abu Huraira fil Majruhin, a cikin Kitab al Majruhin. Wa rawahu Ibn Hajar. Ibn Hajar ma ya ruwaito shi fil Matalib al Aliya, a cikin littafin al Matalib al Aliya. To kage yanzu sai ka natsu sai ka gane wanne ne al Matalib al Aliya anan. Al Matalib al Aliya wanne ne? Shine wannan din. Bi zawa'idi al-masanidi samaniya, shine wannan. To Ibn Hajar ya ruwaito shi a cikin wannan littafin. Allah ya taimaka. Ya zakarahu al-Haythami, sannan al-Allamah al-Haythami malan Nuruddin, malamin su Ibn Hajar ne, shi kuma ya ambaci wannan hadisi fil majma', a cikin majma', shine majma'u zawa'id wa manba'u al-fawa'id. Shi kuma ka gan shi majma'u zawa'id wa manba'u al-fawa'id, wai waɗannan fawa'id zawa'id da yace zawa'idu kaza zawa'idu kaza zawa'idu kaza, kaga ai ko kai nan zaka ga sun so su dan yawa. To sai malamin ya tunanin haka, sai yace bari a ayi littafin da zai hade su gaba daya. Shine sai tattara su anan, mujalladi 10 ne shi majma'u zawa'id, matattaran zawa'id ibn Majah, zawa'id kaza, zawa'id al-Masani, to ga matattaran. Kuma yace wa manba'ul fawa'id, mabubbugar fa'idoji. Allahu akbar. Za ka iya jama'a, karka karaya. Yawwa, karka karaya. Za ka iya insha Allah. Za ka rinka kana hada da addu'a ne da ikhlasi da nuna wa Allah gaskiyar manufarka, ba kuma fadi za ka yi ba. Ka zo kana cewa wallahi Allah da gaske nake, Allah na rantsi da girmanka da gaske nake, a'a ka bari aikin kai nuna wa Allah. Qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Na'am, to bari mu karasa wannan tukuna. Wa qala, a cikin wannan littafi sai shi malam Haitham yace rawahu Abu Ya'la, Abu Ya'la ya ruwaito shi, wa fihi Yusuf ibn Atiyya, sai dai a cikin shi akwai Yusuf dan Atiyya, wa huwa matrukun, malamai sun yi watsi da shi, don haka riwayar ta zama me, ta zama munkara, amma ba asalin hadisin ba. Sannan na son ku fahimci matsalar. Yanzu ya tattaro ne, yana harhado riwayoyin da za su karfafi wannan, sai daga cikin riwayoyin sai ya samu riwayar al-Imam Abu Ya'la. In ba haka ba, kaga ai a baya ya yi ishara zuwa ga riwayar Tirmidhi. To amma da yazo kan riwayar al-Imam Abu Ya'la, sai ce ita wannan riwayar a cikinta akwai wani mai suna Yusuf ko Ibn Atiyya, sai ce matruk. To kaga tunda an fara karatun ilimin jarh wa ta'dil da kai, sai kai ma ka dan fara yi sama-sama yadda zaka dan rinka fahimta abin a hankali. Kaga waɗannan kafda-kafda littafai na mustalahu ne na tarihi, to kaka fara shigar su tukuna, ka dan bari za a zo. Amma akwai dan kwaya daya, duk sanda ka ji an ce wane makaryaci ne, to kaga waɗannan littafan in ka ɗauko su, kaga wannan dai na Bukhari ne, gashi Ad-Du'afa'u As-Saghir na al-Imam al-Bukhari, wannan na Nasa'i, wannan na Dariqutni. Sai ka zo Yusuf, sai ka duba Yusuf ibn Atiyya, sai ka tafi harafin ya'un. Yusuf ibn Atiyya, harafin ya'un ba shi ne ƙarshe ba a huruful hijaiya? To sai ka to, sai ka ga ga Yahya ya kazo, ga Yazid, sai ka wuce Yusuf, Yusuf ibn Atiyya, ko ba Yusuf ibn Atiyya yace ba, ka gani? To kaf babu Yusuf a cikin wannan ainihin abin nan, a cikin wannan littafin. Kar kai saurin cewa babu shi mutumin, amma dai a lissafi ma babu mai suna Yusuf. Ta iya yiwuwa ya kira shi da wani sunan ne da ya shahara ko wata alkunya, sai ka je ka sake bincikawa, sai ka ga to a cikin na Nasa'ifa, sai ka duba Yusuf, ga Yazid an zo, ga Yasin an fahimta, kaga nan ma bai zo da ainihin Yusuf ibn Atiyya ba. Irin wannan in ta rikice wani lokacin, sai ka koma ka nemi taimako da fi rasa, wato table of content, yadda ya zo a can ƙarshe ɗin, sai ka duba ko akwai mai suna Yusuf, kap gashi isharar tana nuna babu ainihin wato Yusuf, amma fa karke marmazan cewa babu, sai dai ka ce da wannan sunan bai zo ba, baka ganshi ba, sai ka sake taho na Darqutni, an fahimta, sai ka sake taho ka duba Yusuf, harafin ya'un, harafin ya'un gashi Yaman, to kaga gashi Yusuf ibnu Atiyya, to sai kuma kai karo da wata matsala, matsalar da zaka kai karo da ita ita ce ba mutum ɗaya ne da wannan sunan ba kuma, to wanne ne? Kaga dai akwai Yusuf ibnu Atiyya As-Saffar Abu Sahal Basri, akwai kuma Yusuf ibnu Atiyya Al-Warraq, wancan As-Saffar mai ne, wannan Al-Warraq mai ainihin sai da takarda ko mai sai da littafai ko makamantan haka, wancan Basri mutumin Basra, wannan Kufi, wancan Abu Sahal, wannan Abul Munzir, to sai ka natsu sai ka biyo tarihin su sai ka karanta su gaba daya, kaga gashi anan da yazo sai yace Yusuf ibn Atiyya As-Saffar, sai yace Yahya ibn Ma'in yayi magana akan shi, sannan da kuma Muhammad ibn Uthman yace kana da'ifan, sannan kuma Bukhari yace munkarul hadith, gashi babu man yuragabu an riwaya, gashi Nasa'i kuma matrukul hadith yace game da shi, gashi su'alatul barqini shi kuma aka ce an tambaye shi game da Yusuf dan Atiyya yace humasnani, su biyu ne da wannan sunan, kaji ta fara fitowa ko, matrukani dukansu abin ai watsi da su ne, wa kana ahaduhuma basri, dayan su dan Basra ne Abu Sahal, wa huwa as-Saffar yuhaddithu an Sabit wa Qatada wal akhar kufi kunyatuhu Abu al-Munzir yuhaddithu an Abi a Hamza majhul, gashi nan ina yana kawo maka, to haka da haka fa zaka yi aiki, amma sai ka nazo, dan haka aikin baya bukatar irin yadda galibi mutane suke tunanin a yi shi, shine zaka yi darasi ne da magariba kai marmaza 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 ka wajejjaga, a'a abu ne da zaka dauki kamar wata ɗaya ko kwanaki biyar ko mako guda kai bahasi ka samu natsuwa akai, sannan sai ka zauna sai ka rubuta menene ka bincika sai ka adana gefe guda, to ran da wata bukata ta kama sai ka dauko sai ka sake review, ka sake koma kai nazari, ka sake duba wasu littafai sai ƙara ilimi akan haka, shesa aikin na malanta ba yadda mutane suke tunani bane jama'a, ana marmaza ne ko za a tafi wa'azin kasa kai kuma an ce za ka yi wa'azi, kana da lokacin da za ka yi ta hakikin matsaloli, ya baka da lokaci, eh sai ka ce musu baka da lokaci, a ce a zo ka faɗa yadda ya samu ai taimakon addini ne, a'a ina ranar kiyama za ka yi bayani tun daga kabari har lahira duk abin da ka faɗa, sai ka shirya ka natsu za ka yi magana ne ta ilimi, na'am na'am. Eh to ai kaga zaka iya duba, amma kaga a cikin nan na Darqutni yanzu kaji an ce daya ana ce mishi Abu Sahal, daya ana ce mishi Abu al-Munzir, to sai ka koma cikin Babul Kuna wal Ansab kuma nasu, dama an saka kawo sunaye da alifun ba'un ta'un, mun sai gama sai kuma galibi su koma suna kawo da Abu Wani, Abu Wani, Abu Wani, sai ka koma ka duba, ko kun fahimta jama'a? Shi yasa zai iya daukan lokaci mai tsawo wani lokacin musamman irin waɗannan matsalolin na tarjuma kafin ka ce babu sunan wani a littafi kaza, a sai ka ce a littafi kaza an ambace shi da sunan shi, a littafi kaza ko da aka zo sai aka ce ibn wani, a littafi kaza da aka zo sai aka ce al wani, a littafi kaza ko da aka zo sai aka ce abu wance, sukan faru haka, shi yasa aiki ne dai wanda yake bukatar bayan ka iya shi kuma zaka rinka yi a natse, ko kun fahimta jama'a? Allah madaukakin sarki ya taimaka, na'am. Ibn Hajar ya ruwaito shi, ai Ibn Hajar yakan yi riwaya a cikin waɗannan littafai da isnadodin shi, sai dai galibi za ga in yayin riwayar za ga an samu musafaha ko muwafaqa, wato ya ruwaito wani abu ne wanda wani malami cikin malaman hadisin nan ya ruwaito irin shi, ko kuma malamin shi ya ruwaito ko makamantan haka. Yanzu dai kun ji wannan hadisin ko? An dan saki asalin karatun aqidan ne an koma jarhuwat ta'dil, amma abinda nake so ka gane hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba, ya tabbata, amma waɗanda ke raunana riwayar Amr ɗan Shu'aib an abihi an jaddihi su kam kai tsaye za su raunata wannan, amma hadisi ne kyakkyawan hadisi. Kenan yanzu Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ku ɗauki ayoyin Alkur'ani kuna jayayya, kai da kace aya kaza to ai kuma wuri kaza aya kaza kuma fa ai kabbara, wannan ya ce to ai kuma ga wata ayar, to wannan yana fusatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, tare da cewa ku ne kuke jayayyar, amma a surance ne kuke bayyanawa cewa Qur'ani akwai karo, tunda wannan ya ce Allah ya ce kaza, wannan ma ya ce to ai kuma Allah ya ce kaza, to ba a son ka bayyana Alqur'ani yana da controversial statements, ma'ana yana da tufka da warwara. Qur'ani ba shi da tufka da warwara, don Allah ya ce walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, da Qur'ani ba daga Allah yake ba, ba daga wurin wani yake, ba Allah ba, da an samu rikici, to amma da yake daga wurin Allah yake fa babu rikici. Wa hadithu, sannan kuma malamin sai ya kawo hadisin, ko ka ce wa hadisa, tunda an ce ne wa zakara, an gane wa hadisa, sannan Abu Abdullahi ya kawo wani hadisi da Annabi ke cewa la ulfiyanna, haka za ka karanta la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi, kada fa in samu wani daga cikin ku yana kashingibe akan karagashi. Yace ce karaga ita ce prone, gadon sarauta ko shimfidar sarauta ko shimfidar isa. Abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, zaka zo ka ji hadisin, Annabi yana cewa ne kada a samu wani ya kashingibe akan gadon shi na iko ko akan shimfidar shi ta iko, yana cewa kawai ku zo mana da Alkur'ani, ba ruwan mu da wani hadisi, barka ga hadisin. Bashi malam yake cewa in ka duba a lamba ta farko ya fara fassara menene ma'anar la ulfiyanna, yace ai la ajidu wa alqa yuqalu alfaitu shay'a ko ulfituhu ilfa'an idha wajadtuhu wa sadaftuhu wa laqituhu, taji ma'anar kalmar haduwa, kada in hadu kadin riski wani daga cikin ku. Yace a duba littafin An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith da littafin Lisan al-Arab, muttaki'an ala arikatihi, dinnan al-arika fa sai ce kullu ma mattuki'a alaihi min sariri, duk wani gado da za a kashingida akan shi, aw firashin ko shimfida, aw minassa ko kuma wata kujera, duk wani abu da za ka kashingida, wato ana son a nuna isa, ka san manyan za su yi magana ta isa sai ga ya kwanta a kujerar shi haka, to za a iya kiran wannan ittaka'a. Dan haka dogaran ba wai sai ya dogara da hannun shi ba, da zai zame a kujeran ma haka za a ce ittaka'a, da zai kashingida akan shimfida ma za a kira ta haka, ko kun fahimta jama'a? To Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da yake fadi kenan, ko kun fahimta jama'a? Ashe nan malamin da ya gama kawo wannan sai ce a duba littafin An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith da littafin Lisan al-Arab, sai ce wa minhu qawluhu, daga cikin irin wannan akwai inda Allah ya ce muttaki'ina fiha 'alal ara'iki, yace ɗan aljanna suna kashingibe a cikin aljanna akan karagai. To akan karaga, kaka fahimci karaga sai gado din kawai, tayu karagar ta zama shimfida ce ta isa, ko kun fahimta? Dan za ga kowace al'umma da kowane zamani da irin yadda siffar isar su take, ko kun fahimta jama'a? Yanzu manyan mutane waɗanda suka isa ba sa zama a kujera, sai a sa kujerar a fala, amma sai ga an jefar mishi da wata gadduma akan kafet din ya kashingida akan ta, zama a ƙasa din kuma ya zama isa, ko kun fahimta? Kai ko talaka in ka shigo Allah sarki tsalle kake ka sami irin wannan kujera mai laushi da zaka fada cikin ta, sai ka ji ya ce maka zauna akan kujera, sai ga shi ya zauna a ƙasa, sai ka ɗauka a ina zai yi shi yana ƙasa ni ina sama, a ƙasan ɗin ita ce isa, shi kuma in ya zauna a kan kujera to ta zama ƙauyanci, amma kai da yake daga ƙauye kake to zauna a kan kujera ita ta yi daidai da garinku, ko kun fahimta jama? Sai sa akwai abubuwa waɗanda tunaninka ya wuce da su, in ka iso sai ka ga an ce maka bismillah bismillah zauna, sai ga shi ya zauna a ƙasa sai ka ce kai ranke dade a'a nuna kan kujera kadan rayyaha ko kun fahimta jama'a wato ina son ka gane mecece arika ita ce kawai duk wani wuri na kashingida na zaman isa ko kwanciyar isa shine Allah yake siffanta su aljanna ina zuwa sai yake cewa la yarawna fiha shamsan ba za su ga rana ba a aljanna me yake nufi da rana ba haske ba a'a akwai haske zafi yake nufi rana ba tana da zafi ba to ba a jin zafin rana a aljanna wala zamharira sannan ba a jin jaura jaura ita ce bala'in sanyi rana mafi sanyi babu ita a aljanna babu bala'in zafi komai a aljanna daidai gwargwado ne saboda gidan shakatawa ne wurin morewa ce Allahu akbar kai Allah ya bamu aljannan nan
amin
eh malam bismillah na'am shi ma alal ara'iki yanzurun suna kwance akan karagai ko akan shimfudu na isa suna kallon juna inda ka shiga gidajen masu kuɗi zaka ga ara'ik iri-iri yanzu falo ba guda ɗaya ake ba za a yi falo ne kamar guda biyar kowanne da irin decoration da za a yi mai wani a yi wurin zama ne kujerun ne sai a yi su ba su da kafa gaba ɗaya kujerun ne za a yi su da wurin zaman da wurin kashin gida amma sai a aje su a jikin bango su kewaya nan kuma za a zauna ne a ƙasa sai a mimmike kafa amma kujeru ne kuma wani wurin kuma sai a shimfiɗe shi sai a jefar da fulalluka wani falon kuma sai a jefar da tintin ka san tintin irin wannan manya-manya na gidan sarakuna ara'ik din yanzu abinda ake so a nuna maka ita arika din sabanin yadda kai kake tunanin tana daya shi nan tuwaijir yayo maka bincike ne nan sai nuna maka abinda arika take nufi kawai duk wani wurin zama na isa ko wurin kashingida na isa a sama ne yake ko a kasa yake almuhimmu dai ya zama wani wuri ne na isa dan haka yanzu ka je wurin mai anguwa me yake shi fada a kofar gidan mai anguwa tabarmi ne tsofaffi ma wanda ya je haji shekara 40 da ta wuce an dora a kai ita wannan da duma tare da ta kwaikwaye amma kuma ta fi tabarin kyauto nan ta zama me arika shine ina son ku ga yawa shine Allah ya taimaka to shine da yake cewa ga hadisin nan da ya kawo shi a shafi na gaba gashi sai yake cewa الحديث كما رواه ابو داود حديث غير ده ابو داود روايته شباب لزوم السنه ان ابي رافع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال النبي يقول لا ألفين احدكم متكئا على اريكته كذا فان سامو ونينكو yana kashingide akan karagashi ko akan shimfidashi ياتيه الامر من امري وني عمرني daga cikin umarni na yazo mishi mimma amartu bihi aw nahaitu anhu daga cikin umarnin da ne nace ayi kaza ko abar kaza fa yaqulu yace la nadri mu ba mu san wannan abin da yazo daga annabi ba ma wajadna fi kitabillahi tabanahu abin da muka samu a littafin Allah kawai shi zamu bi annabi yace kar in samu wani daga cikin ku yana haka jama'a ko kun fahimta to wannan maganar da annabi ya fadi da farko kada in samu wani ku a kashin gide annabi yana fadi ne lil aghlab ko a tsaye ne ka fada ko kun fahimta duk ɗaya ne almuhimmu dai kar ka fadi wannan maganar aka maka hadisi kace ba ruwan mu da hadisi sai qur'ani ɗan kala kato yake nufi to kun fahimta hadisi ne din sahihi gashi nan malam ya tsawaita wajen ainihin wato tabbatar da ingancin hadisin kuma babu shakka ainihin akan haka sannan wahadisa yanzu ina karantuwa daga matani ne kuma yace haka kuma Abu Abdullah ya ka hadisin sataftariqu ummati ala 73 firqa al'umma ta za ta rabu kashi 73 mun karanta wannan hadisin a baya masu wannan nuska ta tuwaye jirshafi na 223 wa annan najiya wadda za ta kubuta daga ciki ma kana alaihi huwa wa ashabuhu ita ce wadda take kan abinda annabi da sahabbai suke akai to wannan fa yazo a cikin ƙarin lafazi ne asalin hadisin muslim ne ya ruwaito shi cewa al'umma za ta rabu kashi 73 ko kun fahimta amma wadda za ta kubuta ita ce wadda annabi da sahabbai suke akai to wannan ƙarin wadda za ta kubuta Tirmidhi ne yayo ta inganta sai dai an samu wasu malamai na raunata ta amma gaskiyar magana ta inganta ku karanta sharhin 40 hadis na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya tattauna akai da kuma ainihin littafin da ya kashful qurba fi wasf hali ahli al-ghurba dan karamin littafi ne sannan da silsilah al-ahadith as-sahiha thumma qala sannan sai shi malam Abu Abdullah Muhammad dan Khafif yace falazim al-ummata qatibatan dan haka ya lazimci al-umma baki dayan su ma'ana qatiba shine baki daya ma'rifatu ma kana alayhi sahaba sanin abinda sahabbai suke akai to ku ji magana yanzu Abu Abdullah ne yake magana yace to tunda ka ji waɗannan hadisi da annabi yake nuna muhimmancin sanin sunnar shi ko muhimmancin tsayawa akan abinda shi da sahabban shi suke akai ko da gargadi akan karka soki hadisin annabi ko to sai malai yace ya zama dole ga al'umma kenan su san abinda sahabbai suke akai ولم يكن الاصول الى وصول اليه الا من جهه التابعين لهم باحسان كما بزيو اكاي غا ابند صحابي سكي اكاي با سي تا هانيار تابعي المعروفين بنقل الاخبار اما فسو تابعان ودان دا اكا سانسو دا دكو حديثي ممن لا يقبل المذاهب المحدثه tabi'an da ba sa karban mazhabobi waɗanda aka kirkiro kaga kenan ba kowane tabi'i ne zai zo ya kawo magana daga sahabi a karba ba dalili saboda sahabbai dukkansu su mutanen kirki ne barna da ƙarya da magudi ba ta bayyana a cikin ko ɗaya daga cikin su ba da za ta sa a ki karban hadisi to amma barna da ƙarya da magudi ta fara bayyana a cikin wasu tabi'ai dan haka sai malam yake cewa kadai ana karbe ne daga tabi'an da ba sa karban mazhabobi da ra'ayoyi da aqidoji fararru fa yattasilu zalika qarnan ba'da qarni dan haka wannan karban magana daga sahabbai daga tabi'ai za ta sadu har zuwa gare mu zamani bayan zamani mimman urifu bil adalati wal amana daga waɗanda aka san su da adalci da kuma amana al hafizina ala al umma waɗanda kuma suke haddacewa al umma ma lahum wa ma alaihim mas'alolin da suke daidai nasu da mas'alolin da suke kuskure gare su min isbati sunna na tabbatar da sunna me suke nufi ba a karɓar riwaya sai daga wanda za a kira shi da siqa ko kuma wata siffa wadda za ta zama ƙasa da siƙa to wane ne siƙa
siƙa a cikin hadisi shine mutumin da ya hada siffofi guda biyu waɗanda su ne malam ya sharhi siffar farko ita ce as-sidq gaskiya siffa ta biyu ita ce abbab hadda gaskiya ya zama wanda ya ruwaito magana yana da gaskiya ne gaskiya ne ba a taba kama shi ne wa mutane ƙarya ba ba a taba kama shi yane wa annabi ƙarya ba sallallahu alaihi wasallam gaskiyar shi ta bayyana to in yazo sai a karba amma da sharadi na biyu shine ya iya kiyaye abinda ya haddato din duk gaskiyar shi idan baya iya kiyayewa ba za a karba ba. Kaji dalilin da yasa ba a karban hadisi daga Abu Hanifa, kaji dalilin da yasa ba a karban hadisi daga Hafs. Abu Hanifa mai mazhabin Ahnaf da Hafs mai riwayar Hafs ba a karban hadisi a wurin su, ba dan su makaryata bane, a amma su kirki ne, suna da gaskiya amma ba sa iya haddace hadisai. To karka ba da ansa irin ta jahilai ka ce mutumin da ya iya hadda Qur'ani mai hadisi kuma a baiwa ce. Wani yana nan zai iya zama medical doctor amma haka ce je diploma a harshen Hausa ba zai iya ba. Ba dai Hausa ce ake gani mai sauki ba, ba zai iya ba. Kenan ka fahimci haka. Hafs idan ka je kana karatu game da tarihin shi a wurin malaman hadisi, sai ka ji sun ce ba a karɓar riwaya wurin shi. Karka ce a to ba a karɓe yanzu ina makomar ƙira'ar da muke, ingantacciya ce, ana karɓan ƙira'a wurin shi amma hadisi ba a karɓe. To yanzu Abu Hanifa ba a karɓan hadisi wurin shi, eh to ya matsayin fiqhin shi ingantacce ne zuwa gare shi, dan me hadisi ne ba a iya haddacewa. Dan haka waɗannan sifofin guda biyu idan baka hada su malaman hadisi ba za su kira ka fiqa ba. Dan haka me fiqa shine mutumin da ke da gaskiya yake da hadda. To idan haddar ita gaskiya ba a ce rabi da rabi, gaskiya kana da ita ne ko baka da ita, dan haka ita abu ɗaya ce. Amma ita haddar ana iya cewa yana da hadda ce abu tab, kun fahimta, ana cewa yana haddace abin wani lokacin akan dan samu matsala amma ba galibi ba. To shine sai ka ji sun ce saduqun, mun ga sun ce mutum saduqun yana da gaskiya amma haddashi bata kai a ce mata 100 bisa 100 kamar Maliku ba. Haddashi ta tsaya kamar 50 bisa 100 ko 60 bisa 100, shine sai ka ji sun ce saduqun. Idan ga gaskiyar yana da ita, ga haddar yana da ita, amma ƙarshen rayuwar shi ya samu tsufa ya rikita mai kwakwalwa ko makanta ko wata larura, sai ka ji sun ce saduqun taghayyara bi akhiratin, mai gaskiya ne, mutumin kirki ne, amma ƙarshen rayuwar shi al'amura sun sauya. Abin da yasa yanzu na fara tsayawa ina yi muku waɗannan bayanan, saboda dama akwai duf'a ta ɗaliban da sun yi nisa a wannan, akwai waɗanda kuma ba su san komai game da wannan ba, amma yanzu an fara samun waɗanda ake ganin da yawan nan su ma tun da sun fara wannan karatun. To duk inda aka zo munasabar ya kamata a tsaya abin da za a ake ta maka kwatance, to tun da gashi an zo haƙiƙa sai a tsaya a warware shi a aikace sai ka fahimce shi da kyau. Saboda haka menene Abu Abdullahi Muhammad ibn al-Khafif yake cewa ba a karban magana daga wurin tabi'ai da waɗanda za su zo bayan su har duniya ta tashi sai sun siffanti da waɗannan siffofin da yake magana. Waɗannan siffofin su ne me mutanen da na ɗaya an san su da adalci da amana, sannan kuma suna iya haddace abin da yake daidai su bambance shi daga abin da yake ba daidai ba dangane da sunna. To irin waɗannan ake karɓan maganar su. Ila an ƙala, Ibn Taymiyyah ya ce haka wannan malami ya ta magana har ta kai inda ya ce fa awwalu ma nabtadi'u bihi, dan haka abu na farko da za mu fara da shi, mimma auradna hadhihi almas'ala min ajliha, wadda saboda ita ce muka kawo wannan mas'alar, zikru asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi. Abu na farko da za mu fara sharhi, wato diccan muqaddima ce, abu na farko da za mu fara sharhin shi wanda saboda shi ne muka ambaci wannan mas'ala ta muqaddima, yace bayani game da sunayen Allah da siffofin shi, mimma zakara Allahu fi kitabihi, sunaye da siffofin da Allah ya faɗi a littafin shi, wama bayyanahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama min sifatihi fi sunanihi, da kuma siffofin Allah da manzon Allah ya bayyana a cikin ainihin wato sunnar shi, wama wasafa bihi azza wa jalla nafsahu, da kuma siffofin da Allah ya siffanta kanshi da shi, mimma sanadhkuru qawla alqa'ilina bidhalika, wadanda
za mu faɗi maganganun da masu maganganu suka yi akan haka mimma la yajuzu lana fi zalika an naruddahu waɗanda ba su halatta mutun kuɗe su ba ila ahkami uqulina zuwa ga hukuncin hankalinmu bi talabil kayfiyati bidhalika saboda neman yaya suke wato kada wasu malamai sun ce Allah yana da siffa kaza yana da siffa kaza yana da siffa kaza sai kawai sai mu ji hankalinmu ya kasa dauka to da hukuncin hankalinmu sai mu ce to waɗannan siffofin ku daina siffanta Allah da su wa mimma qad umirna bil istislami lahu abubuwan da an umarce mu ne da musallama musu kawai menene malam khafifi ke cewa a cikin wannan fakarar yana cewa ne mas'alar farko da zamu fara sharhin ta ita ce sunaye da sifofin Allah waɗanda Allah ya faɗi a cikin alqur'ani da kuma annabi ya faɗe su a cikin hadisai yace waɗanda malamai suka kawo su suka bayyana su a cikin littattafan su waɗanda abinda ake nema daga gare mu shine ne musallama kada mu ce kwakwalwar mu ta kasa dauka mu ture wannan ita ce matsalar mu ahlus sunna da yan bid'a naka ce Allah yana sama sai ce yanzu kun yi wa Allah wuri kenan to dan haka wannan siffar ba ta dace ba a ture ta shine malam ibn khafif yake cewa a musallama kawai kwakwalwar ka ta kasa daukan abu ba dalili bane akan babu abun shine yanzu sai a tambaye ka tsakaninka da Allah yaya girman kodar ka take kidneys dake cikin ka yaya siffanta mana sai ka daburci sai mu ce to kaga wannan dalili ne akan baka da koda kenan tunda kodar ka dake tace maka jini da kaza ka kasa bayyana mana ita dalili ne akan baka da koda yi mana bayanin yaya hankalinka yake sai ka kasa sai mu ce to kaga wannan dalili ne akan baka da hankali tunda hankali yana jikinka kasa bayyana shi to ashe rashin gano abu ba dalili ne akan babu ba amma kun san ƴan adam da yawa akan haka suna hukunci to wannan wauta ce ko kun fahimta jama'a wannan wauta ce rashin sanin abu da rashin gano shi ba dalili ne akan babu shi ba dalili ne akan kusurin ka kai yana nuna gazawarka yanzu misali in ka so ka ce nan da muke fuskanta arewa ce kai tsaye to yanzu Sokoto na arewa da Zaria yanzu nan ina kallon arewa amma bana hangen Sokoto kuma kaddara cewa tun daga nan inda nake har Sokoto babu gini fili ne fetal zan hangi Sokoto zan hangi Sokoto ba to tunda na kasa hango Sokoto sai in ce dalili ne akan babu Sokoto kenan a Najeriya ko ko dalili ne akan gazawar ganina dalili ne akan gazawar ganina ko yanzu a jihar Taraba wani yaro yana can yana ihu amma kunne na baya jiwa a nan Zaria to wannan dalili ne akan cewa yaron baya ihu tunda dai har bana ji ko ko dalili ne akan gazawar jina dalili ne akan gazawar jina yanzu akwai motar da ana sayar da ita miliyan 1 ba ni da kudin sayanta dan haka sai ta hawan keke na to yanzu wannan mota ba ta tunda dai bazan iya saye ba ko ko dalili ne akan gazawar aljihuna dalili ne akan gazawar aljihuna to dawo matsalar da muke magana Allah yana sama amma tunani na ya kasa gano yadda yake sama din to wannan dalili ne akan baya sama koko dalili ne akan gazawar tunanina dalili ne akan gazawa to tunda hankali na da tunanina ya gaza daga ganowa sai in yi me sai in sallama kamar yadda na sallama akwai motar miliyan 1 amma ta fi karfi na tun ta hawa keke na amma fa na sallama bazan ce ƙarya ne babu ba tunda ni ban da kudin sayanta dan haka abinda wannan karatun yake so ya nuna idan ka gaza daga gano abu to kar kai musun shi in ko ba haka ba fa to dalili ne akan gazawar ta kai ga hauka dan haka daga ran nan ba za a sake yadda da magana ka ba dan mahaukaci ne
shine busasshen mutum ne kai talaka baka da ko naira 20,000 wanda yanzu keke ma akwai ta 20,000 akwai ta 18,000 akwai ta 15,000 sai aka kawo mota sai aka ce 20,000,000 sai kace ƙarya ne ba wata motar 20,000,000 dan me dan baka da kuɗi yanzu nan dalili ne akan tunda baka da shi kai talaka ne amma talaucin ka ya kai ga motsuwa tunda ka fara inkari akan talaucin shine duk abin da yafi karfin ka to babu shi a duniyan nan ba wani abu sai da kai kafi karfin shi ina son ku natsu da kyau Ibn Taymiyyah ya rubuta littafi mujalladi 9 ya sharhin wannan kabiyar kuma irin wannan hanyoyin ya biye musu idrakin kurakuran su yasa wa littafin dar'u ta'arudul aqli wan naqal hankali baya sabawa nafsi yanzu mai wannan magana kuma take nufi ashe cewar Allah na sama kun gane bai sabawa hankali ba sai dai idraki ne gano abin ka gazayi ka san so da dama za a zaunar da kai ana ta koya maka karatu ka kasa fahimta wannan dalili ne akan karatun shirme ne koko dalili ne akan gazawa fahimtar ka dalili ne akan gazawa fahimtar ka to bai yiwa duk abin da ka gaza gano shi kace babu shi shine ka tafi banki ka ce wa manager a dibo kuɗi daga account din sarkin garin ku a baka sai shi manager yace kawo sheda da za ta tabbatar da sarkin ya ce a baka sai ka ce to yanzu dai manager kana nufin mai martaba ba shi da kuɗi abin da kake so ka ce kenan sai ce a'a yana son ka kawo shedar da za ta sheda a dibi kuɗin a baka to yanzu hana ka kuɗin sai ya mai da kai ka fahimci yanzu manager ya je ya ce mai martaba bai da kuɗi sai ka je ka buga a jarida manager banki kaza ya ce mai martaba kaza bai da kuɗi saboda ba a baka ba ko kuwa izini ne ya gazu gare ka izini ne ya gaza da an ba da izinin a baka da an baka to rashin baka din baya nuna babu to ina son ku dauki wannan ka'ida ce mai sauki a cikin ainihin babi na tattaunawa game da hankali saboda hankali yana iya daukan duk abin da yazo daga nassi kuma nassi bai zo da wani abu da ya gagara hankali ya dauka ba mun karanta wannan a baya sai dai nassoshi sun zo da abin da girman su yayi yawa ga wasu hankula amma wasu hankulan kuma suna iya dauka kwatankwacin akwai aljihun da ke iya daukar biredi haka ne akwai aljihun da baya iya daukar biredi dauko biredin naira 500 ka cusa a aljihunka na gaba zai shiga ba zai shiga ba amma cusa shi a aljihun babban riga gare zai shiga ko ba zai shiga ba zai shiga dan haka ya kamata ashe in burodi ya gagara shiga cikin aljihunka na gaba ka ce wannan dalili ne akan babu burodi saboda haka abinda nake so ku fahimta wannan shine laifin da mutaakhiri ne suka yi wa ayoyin alqur'ani da hadisai na siffa duk abinda hankalinsu ya gaza madadinsu dauka to hankali na ya gaza daga fahimtar kaza kamar yadda ido na yakan gaza daga hangen wani abu haka ne kamar yadda tunani na yakan gaza game da wani abu ka duba matsala ce da ta shafe ka sai ka je ga abokinka ta shafe ka ne fa bata shafe shi ba kana neman shawara da ya baka wata shawara sai ka dawo sai shawarar ta gyara gidanka ya akai ka gaza daga tunanin abin da zai gyara gidanka dalili ne akan baka da hankali dalili ne akan hankalin ya gaza to gazawa kuma siffa ce ta me ta dan adam dan haka dan baka gano Allah yana sama ba baka gano yadda hannun Allah yake ba baka gano yadda kafar Allah take ba wannan ba dalili ne akan inkari ba dalili ne akan gazawa to sai ta haifar da sallamawa jama'a kun fahimci wannan Allah ya taimake mu ila an qala haka dai malam Abu Abdullah yace gaba da magana yana cewa summa inna Allah ta'arrafa ilaina ba'da ithbatil wahdaniyya sannan
Allah madaukakin sarki bayan ya tabbatar mana da dayan takashi sai kuma ya neme mu da mu san shi a bisa dayan takarta shi. Ina son ku fahimci wannan jumlar. Summa inna Allah ta'arrafa ilaina ba'da isbatil wahadaniyya, bayan Allah ya tabbatar mana da cewa shi daya ne sai kuma ya nemi mu san shi a matsayin shi daya din ne. Wa iqrarul uluhiyya, idan muka san shi a cewa shi daya ne ko sai kuma mu tabbatar da ibada gare shi shi kadai. An zakara ta'ala fi kitabihi ba'da tahqiq, bayan Allah ya fadi wannan tantance gaskiya sai ya fadi a cikin littafin shi. Bima bada'a bihi min asma'ihi wa sifatihi, da sunaye da siffofin da ya fara bayyana su. Wa akkadahu, ko haka ne, alaihi salam, kuma annabi ya tabbatar da maganar da Allah ya fadi bi qaulihi, da maganganin shi. Faqabilu minhu, Malam Ibn Khafif ya ce don haka ku musulmi ku karbi wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya fada, ko annabi ya kira mu zuwa ga tabbatar da ita. Ka qaulihim, ko ka qabulihim. Faqabilu minhu a yana nufin sai mu'minai sahabbai suka karbi wannan magana daga wa daga annabi. Ka qabulihim li awailit tauhid, kamar yadda tun farko suka karbi farko farkon tauhidi. Min zahiri qaulihi la ilaha illallah, na zahirin magana Allah ta cewa la ilaha illallah. Ku duba
a farko me yasa sahabbai suka fara karbi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce la ilaha illallah ku? To abinda ake so a ce maka la ilaha illallah da sahabbai suka karba, a wannan lokacin da suka karba sun karbi zahirin ta ne. Duk wanda zai musulunta a halin farko zahirin abin da yaji zai karba, bai san tafsilin keke da keke ba. To sai annabi ya zo ya musu sharhin sunaye da siffofin Allah, sai suka karbi wannan sharhin kuma ko? To kamar yadda suka karbi wannan sharhin haka suka karbi tun farko gundarin bakin. Haka ko yanzu mutum ya zo musulunta duk sharhin da zaka tsaya ka nemi a yanzu baya fahimta. Amma abinda ake so shine me? Albaqa'u ko alqabulu li asli tauhid, ya karbi asalin tauhidi, ya yadda cewa Allah ɗaya ne. Kun ga wannan na daga cikin sirri na da'awa a musulunci shine, in kuka tafi da'awa yanzu ƙasa arna ba kokari za ku yi sai kun yi musu sharhin dukkan ma'anar la ilaha illallah, sai kun nuna musu dukkan matsalolin da ke cikin cewa Isa dan Allah bane. A'a, yanzu almuhimmu sun yadda da musulunci cewa Allah abun bauta ne shi kadai, to sai ka tsaya da su a haka, sai ka zo ka fara musu bayani a hankali. Allah yana da siffofi kaza, daga cikin siffofin akwai wahadaniyya, ita ce shi ɗaya ne. Ka yadda da haka to akwai lazimi, tunda ka yadda to shi kadai zaka bauta. Ka yadda da haka to yana da siffa kaza, yana da suna kaza, yana da kaza, yana da kaza. Ko kun gane abin da malami yake cewa? Dan haka sahabbai sai suka karbi bayanan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu wajen tabbatar da ma'anar kalmar shahada din kamar yadda tun farko suka karbe ta. Ila an qala, Abu Abdullah ya ci gaba da magana har ya ce bi isbati nafsihi bit tafsili, suka karbi tabbatarwar da Allah ya yi wa kanshi da cewa shi ɗaya ne kuma shi kadai ake bautawa. Bit tafsili, da bayani dalla dalla. Minal mujmali, daga dunkulallen bayanin da da suka karba. Kun fahimta jama'a? Da sun karba a dunkula ne, to daga baya kuma sai ya zo yi musu tafsili suka karba ko? Daga nan za ku gane muhimmancin in kun musuluntar da mutane kuma ku zaunar da malami da zai ci gaba da musu sharhin musuluncin. Daga nan za ku gane a ranar karbar musulunta ba wa'azi za ku zauna ku yi na awa biyar kuna kokarin gamsar da su da dogayen bayanai ba. A'a, almuhimmu yanzu sun karbi asuluddin, to sai a hankali kuma sai a ta musu sharhin shi, sai zauna a cikin zukatan sai su samu natsuwa. Barku ji a babi na da'awa. Ad-duf'atul ula min al-muslimina fi tarihin nas, galibinsu in ka cire sahabbai
ba sa fahimta gar addinin sai ƴaƴansu da suka taso. Shine yanzu kun je Akwa Ibom ko kun tafi Port Harcourt ko kun je Enugu kun kira su zuwa ga musulunci sun karba. Shi dai gar musuluncin manomi ne, su yake yi shago yake da shi yana sai da spare parts. Kana jin zai bar wannan ya dawo yana dan shekara 50 ko 60 kuma ya koma yana ta koyon ilimi, to sai ku dan rinka bashi wasu abubuwa yana karantawa da ƴan wasu kasusuwa yana saurare, ana ƙara haskaka mishi a hankali. To amma babban abin da za ku yi sai ya dauki ƴaƴan shi sai ba ku sai ku zo ku karantar da su a cikin shekara 5 sai ƴaƴan su zama malamai. Su kuma sai su koma suna karantar da kananan, sai kananan da ba su taso, the younger generation, aljilul jadid, sai su taso sun fahimci sharhin musulunci da kyau. Yasa ita da'awar tana bukatar sai an yi haƙuri, amma su sahabbai sai Allah ya musu gamdakatar din da bai wa kowa ba a duniya, shine sai zama wanda ya musuluntar da su ko kuma sun musulunta a hannun annabi ne sun samu sharhin musulunci a hannun shi. Amma tare da haka za ka ga ƙauyawa daga cikinsu galibi su ma sun zauna a asulul dini din ne. Ƙauyawa daga cikin za ka galibi su ma ba su gama fahimta addinin ba. Kaga za ka wani ya shigo masallaci yana tsatsagen kuciya, kuma sahabi ne, Khalad ibn Rafi, shigowa ya bubbuga ya zo ya annabi assalamu alaikum, annabi ya ansa ya ce irji fa salli fa innaka lam salli, ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba, a'a yo me yayi yanzu? Oho, annabi da ya ce bai yi sallah ba, lam tu salli, ma sallaita, ba kai sallah ba. Ya sake ya ce wallahi ban iya wanda tafi wannan ba, ya karatu na kenan, fa allimni ko ya mini. To ina son ku natsu da kyau ku gane, kun ga a yanzu ko haka khifa ta da'awa take. In kuka je kuka musuluntar da su a ƙauye, za ku samu wani ku aje a hankali yana karantar da su addini, amma ya zama kuna nufin ƴaƴansu ne da ku ɗibo su ku zo ku karantar da su. Don haka akwai buƙatar al-marakizul islamiyya al-hassasa. To kuma wannan aikin ba na malamai ne kadai ba, ba na masu kuɗi ne kadai ba, ba na gwamnati ba ne kadai, aiki ne na kowa. Idan malamai sun sadaukar da lokacinsu za su karantar, masu kuɗi sai su gina marakis. In aka ce markaz, shi ne ake nufi da masallaci. Sahabbai ba su da wani abu da suke kira markaz, ba su da wani abu da suke kira masallaci, sai abin da mu muke kira markaz ɗin. Shi ne dukkan masallaci dole ne zama akwai wurin yin sallar, akwai cikakken wurin tsuguno, wanka, kashi, fitsari a natse, akwai wurin da bukata za ta kama ka yi sayayya kasuwa, akwai inda bukata za ta kama ka kwana, akwai asibiti ko clinic ko dispensary, akwai inda za ku yi taro, akwai training base, ina ne in za a yi wani training na 'yan agaji ko mujahidai, duk wannan shi ne abin da ake kira al-masjidu. To mu da gwaranci ya kama mu da yake dama gwara ne ba laraba ba, dan larabcin da aka fahimta an aka ji an ce al-masjidu ya dauka wurin sujuda, naka tashi sai a gina tangame man masallaci. Amma ina za a yi tsugunan fitsari ma sai ka ji sun manta. Naka limamin idan fitsari ya kama shi sai zo ya buɗe duwawun shi sutu-sutu a bakin titi ana gani. Haka ne ko ba haka? Haka ne. Saboda mu karanta yaya musulunci yake a zamanin annabi, amma masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci, shine qa'idatu tadrib base, inda ake training, anan ne asibiti yake, anan kasuwa take, anan komi yake, akwai wurin kwana. Ba za ka yi mamaki ba, Nasara Najran
da suka zo masallacin suka kwana da kwanaki ko kusan wata guda a ina ina ahlus suffa suke a masallaci yanzu ka duba masallacin kun kuka baki mutum 30 akwai inda za su kwana idan liman ya kabbarta sallah Allahu akbar sai tuna ab yana da janaba sai ce ku tsaya nan ala rislikum jama'a ku tsaya ina zuwa a tidin wadani gidan shi yana dogon bauci awa nawa kafin ya je dawo road safety sun tare shi mashin shi ba lasi ko kun fahimta amma sai ce ala rislikum sai ya shiga akwai bandaki da ruwa na dimi minti biyar ya watsa ruwa sai ya fito haka annabi ya musu sallallahu alaihi wasallam yanzu ina masallacin da zamu yi haka wani masallaci ne yake da ruwan dimi shin akwai ma ruwa shin akwai bandaki a in akwai bandaki leka kaga irin taron dangi na cututtuka kap a ciki in ka shiga bandakin sai kaga abin da ka kwana uku duk sanda zaka ci abinci sai ya dawo maka a tunaninka kai ta harawa na ga mana dole ne jama'a addini na tsaya a mishi hidima to me nake fadi ina maganar kun je kun musuluntar da su da tawa kun aje musu wani a kauyen yana karantar da su amma ku gane wannan zaman da yayi ba zai iya dorewa ba saboda bahaushe ne kuka dauke shi kuka je kuka aje shi a cikin kabilar Ikwere suna cin duk wata tsutsa dake ruwa halal ce kuma yazo ya nemi su karatu sai ya ce duk halal ne sai aje a dafo mishi irin waɗannan tsutsotsin iri-iri a kawo mishi kuma sai kasa ci sai ya ce a shakka ce halal ne kuma yaya in ya ce baya ci sai a ce to kuma yana kyamar su amma sai zauna cikin su shekara ɗaya wata shida kafin nan an samu ƴaƴansu sun zo sun yi karatu sai su koma duk wanda ya samu kanshi a halin da'awa a ƙasar su ko a garin su ta nemi sauki saboda bai da matsalar sira na ainihin alhabara na wayewar kai ya san al'adar su sun san al'adar shi kisa kullum abin da muke kira ga matasa daga Gombe daga Bauchi daga Sokoto daga ina wannan gayyata da ake mana ba za ta iya dorewa ba saboda na daya yanayi zai hukunta haka nan gaba ko dan mudin tsufa ya kama mu ko gazawa ko rashin lafiya ko mutuwa dan haka abun ba zai dore ba dan haka ku zauna a garin ku wai kullun sai an kawo muku wanda zai muku tafsiri a shekara wannan ba ci gaba bane a lokacin da aka kawo muku wanda ke muku tafsiri yanzu ya ne muku tafsirin sai a samu wasu zakakurai mutum uku sai ya rinka ware sai yana karantar da su ilimin yadda ake tafsiri ran da duk aka ce ya gaza ko ya tsufa ko ba zai samu zuwa ba saboda wani uzuri waɗannan ɗaliban sai wani ya ci gaba da tafsiri ina tsammanin wannan ita ce nazariyar da aka yi mana a wajen biology da physics da chemistry da mathematics da literature da makamantansu yanzu ni wanda ya karantar da ni English literature da phonetics da phonology ba ma guje ne ma bai bautar shanu dan kasar India to me ya kawo India ba ma guje mai bautar saniya yazo ya karantar da ƴaƴan musulmi wani ilimi ne ake bukata ya karantar yanzu waɗannan ƴaƴan da ya karantar suke karantar da wannan ilimi shine abin da ake nufi da transfer of knowledge transfer of technology yana da wahala yanzu ka shiga cikin makarantun mu na secondary ka rinka ganin indiyoyi suna karantarwa irin yadda da ake karantarwa haka ne ko ba haka ba to me yasa addini ba za a haka ba kullum matasa sai su rubuto takarda malam ka zo kauyen mu ka karantar da mu ka zo kai mana wa'azi gaskiya ne sai a je a yi muku wa'azi amma in aka gama wa'azin sai a ce to muna son a kauyen nan ku je ku yi nazari nan da wata guda muna son mutum uku daga cikin ku za su zo su zauna a makarantar mu za su koyi ilimi tsawon shekara uku za su dawo su ma su assasa irin wannan karantarwa ko kun fahimta dan haka ku mutanen gari ku je ku tsara musu kudin abinci, kudin mota, kudin gidan haya, kudin kaza, mu kuma za mu ba su karatu ba za a karbi komai a hannun su ba. To matsalar take faruwa sai ka ji sun ce mallan nan da shekara uku shikenan ku zauna nan da shekara 30 kuna dauko mai tafsiri ku. Ko kun fahimci rashin fasaha? Akwai garin da tun 1980 ake kai musu malami ya ne musu tafsiri. Har yau an ki amfani da wannan fikira. Saboda haka duk watan azumi sai an tura wani ya musu tafsiri. Abu na farko sai sun samu mai masauki. Sai sun tara kuɗi na musamman. Sai sun tayin takalif wanda zai iya jira musu 100,000 wanda inda ɗaya daga cikin su ne je yo karatun. Idan azumin ya zo in suka kawo 20,000 suka ce algaba ta mallam a dan sai sukarin azumi shi ya ji dadi yayi cefa ne sannan tafsirin zai rinka musu daidai da yadda ya san al'adun su amma so da dama sai akai ka tafsiri gari sai ka zo kana ta wasu maganganu maganganun da sai ka haddasa da fada a gari ko kuma ka zo ka jefa wata kalma ashe wannan kalmar su a garin suna jin zafin ta saboda baka san al'adun su ba. Saboda haka ina faɗa muku wannan ne ba dan kuma ba dan ku san irin abin da ya kamata a yi wajen gyara da'awa din ko kun fahimta jama'a. Sannan yana daga cikin kuskure na biyu kuma idan ka zo kai karatun a inda kai dadin zama kuma sai ya sa sai ka zauna a'a sai ka koma can can din kuma kai ma ka je ka zame musu nasu malamin sai zama kai kuma kai ne yanzu zaka rinka kyankyashewa haka asalin abin yake. Misali daga international zuwa national, daga national zuwa local, mana idan yau akwai wata babbar makaranta a duniya sai ku tura ƴaƴanku sai su je su yi karatu, kowa in ya dawo sai ya dawo jihar shi, shi kuma a jihar sai kokarin zakulo daga local government, local government sai zo su taru wurin shi, su kuma in suka koma daga local government din sai kowa ya kafa shi kuma sai rinka zaro ƴan ƙauyuka kafin shekara 20 sai ku ji kasar ta sauya. To matasa sai su ce shekara 20 yaushe za a yi gyara in muka mutu fa Allah ya tambaye mu. To yanzu kuma yanzu da kuke haka in kuka mutu kuma fa mutum ne yana jin yunwa sai kace to a tashi a dafa abinci sai ce a to ai kafin abincin ya dahu mun mutu. To yanzu ya kake so ai ka a dafa a zauna a rayu ko kun fahimta? Sake ta gani nonsense tunani na matasa wallahi nonsense. Allah ya kiyaye. To da haka jama'a kun ji. To shine mallam Abu Abdullah yake cewa haka ne faqala li Musa Allah ya ce wa Annabi Musa wasana'tuka li nafsi na zabe ka dan kaina. Dan haka Allah ya zabe Annabi Musa ne yayi shi ne dan ya bauta wa Allah. Wa qala kuma a wani wuri Allah yace wa yuhadhdhirukumullahu nafsuhu Allah yana tsoratar da ku game da kancin kanshi. Yanzu duk wannan menene tafsili ne bayani ne dalla dalla wali sihhati zalika wastiqrarihi najahu almasiha alayhi salam saboda tabbatar da ingancin wannan magana da kuma tabbatar da gaskiyarta. Almasihu Isa ya gana da Allah a cikin maganar shi fa qala ga abinda almasihu yake cewa ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abinda ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ban san abinda ke cikin ranka ba. Yanzu wannan yana tabbatar da cewa Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ainihin wato fahimci hakikanin Allah madaukakin sarki na da wasu siffofi waɗanda ya siffantu da su. Daga ciki akwai tabbatar siffa Allah ta ilimi. Allah ya san duk abin da ke cikin zuciyarka kai kuma baka san abin da ke cikin tashi ba, dan haka Allah yana da siffa wanda ya kadaitu da ita ko. To kaga wannan tafsili ne akan la ilaha illallah. Dan haka in ka so zaka iya cewa duk ayoyin da suka zo na tauhidi a cikin alqur'ani sharhin la ilaha illallah ne. Duk hadisan da suka zo sharhi ne akan la ilaha illallah. Kenan la ilaha illallah jumla ce mujmala. To duk abin da yake biyo baya na sharhin tauhidi sharhin ta ne. Ana son ka fahimci dalla dallan shi ko kun fahimta? To me ake so a ce maka a wannan darasin? Ai ka yadda da la ilaha illallah ko? To duk tafsilin da ya biyo baya shi ma ka yadda da shi. in shine asalin magana dan haka sahabbai sun yadda da la ilaha illallah da annabi yazo yana musu sharhi ba a samu matsala ba haka ne to haka al'amarin yake kai ma ka yadda da la ilaha illallah to haka zo ana sharhin ta kar kuma kace a kai kokolorka ta kasa daukan ka ba wannan yayi kama da surar da'awar ahli sunna a Najeriya shekarun da su Malam Abubakar Gumi suka yi ta karantarwa a baya suna karantar da jimillar aqida da manhaji ne da mazhabi na ahli sunna a yanzu da muka zo muna karantarwa ba wai mun zo da sabanin abin da suka zo da shi bane amma haliya hukunta a lokacin suna ba da jimillar abubuwan ne yanzu kuma haliya yi ana fassara abubuwan ana fayyace su sai mutum ya ce to ai kuma su malam ba su taɓa faɗin wannan ba ai a wancan lokacin in su malam suka bude irin yadda muka bude yanzu sai a rude kamar yadda a yanzu in muka ci gaba da bada abin a dunkule sai a rude dan haka komai da zamanin shi mana lokacin me musulunta ta farko in ka ce za ka yi mai wa'azin kwana uku sai kai mai bayanin komai zai gaza fahimta yasa kuskure ne da wasu in suka zo musuluntar da mutum sai sun ɗibo duk rukunan musuluncin nan gaba ɗaya sun ta sharhi ha ai tunda ya zo gabanka ya ce ya zo yi musulunta shike nan sai ka bashi kalmar shahada matakin farko to abubuwan da za su biyo baya a hankali za a yi ta karantar da shi amma a ce sai an yi mishi bayani sai an yi mishi kaza wani in aka zo aka fara bayanin sai ya ji to akwai matsala kuma yanzu nan duk kudin da nake da su duk shekara sai na rinka ba da wani percentage to dan haka ka bashi musuluncin a jimillance to a hankali sai ka zo ka fassara dan haka lokacin baya jama'a hatta karatun Bukhari da su Malam Abubakar Gumi yana da wahala ka ji malam ya tabe yana karanta Fathul Bari irin yadda muke yanzu amma fa malam ba matanin Bukhari yake rikiya ba Fathul Bari ne a hannun shi sai ta kama ne sai ka ji ya ce eh mai sharhi ma ya faɗi haka sai ya ci gaba saboda lokacin aka karanto sharhin wani sai ya rude to in kun kware da da'awa haka ya kamata ku fahimta akwai yanayi akwai lokaci akwai irin jama'ar da za a yi wa kaza to amma yanzu muka zo muna abin nan sai ce to ai Malam Abubakar Gumi ma ya karantar da Bukhari amma kun ji ya faɗi haka bai faɗi haka ba saboda haka su kenan kullun kakale-kakale Allahu akbar haka tsarin yake ku duba lokacin da Ka'aba take a zamanin Annabi akwai matsala game da zamanta amma yanayi bai ba da dama ba nau'in mutanen ba za su fahimci haka ba amma sai Annabi ya nuna wa wasu daga cikin ɗaliban tafiyar daga baya sai suka gyara haka hadisi ya bayyana karara a Bukhari da Muslim da aka gyara ba samu matsala ba saboda lokacin yanayi yayi lokaci yayi kuma mutanen suna iya dauka amma a wancan lokacin sai yace zukatan su dama basu gama tabbata a musuluncin ba ashe mutum ya musulunta sabo ku kiyaye daga cikin gangancin da kuke sai mutum yau ya musulunta sai ku rinka zama duk maganar da kuke yi iku tsofaffin musulmi sai ku zauna sai ku saka shi a ciki akwai kalmomin da ma baya iya dauka fa yanzu kuna cewa wani kafirin banza kafirin wofi je musulunta yanzu kana cewa Obasanjo kafiri sai ka sa fahimta wannan kalmar dama ya dade yana jin zafi in kuna faɗi dan haka har yau da karka taba daukan shi haka kenan yanzu wannan ya hukunta me nisan da